الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم واما سقلو دسو غارمو منا مكو باتن الخيري بركم مدساكي سادوا أجكم ونن شيرينا وميتارن البركة واتو شيرن دكي بياني أكان لدبن نيمن إلمي. يوم واما سأل بركة إذن بكمان تابا منا بياني ني أكان بانغرينا ladubban da suka shafi dalibin ilimi kafin ma ya fara neman ilimin. A lokacin da dalibin ilimi ya kudurta a zuciyarsa cewa zai nemi ilimi, to mun lissafa wasu sufofi alal aqalli ko kuma ladubba guda biyu waɗanda suke da tasiri kuma suke da muhimmanci matuka a game da harka ta neman ilimi. Sifa ta farko, idan ba ku manta ba, idan mun yi bitar abin da ya gabata a baya, mun faɗi cewa dole ne ɗalibi ya ikhlasi. Ikhlasi na nufin tsantsance niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama ya nufaci Allah maɗaukakin sarki a neman ilimin nan nasa. Sifa ta biyu ita ce sifa ta zaɓen malami. Bayan ɗalibi ya azama ya yi niyyar karatu, ya kyautata niyyarsa, to sai kuma ya zaɓi malami da zai je karatu a wajensa. Mun faɗi hanyoyin da ake bi wajen zaɓen malami da kuma siffofin da ake buƙatar malamin da ɗalibi zai je wajensa ya yi karatu a wajensa, ake buƙatar ya zama ya cika su kuma ya zama yana da su. Sannan muna bayani akan sifa ta uku, ita ce uluwul himma, wato ɗalibi ya zama yana da maɗaukakiyar himma. Mun faɗi me ake nufi da maɗaukakiyar himma, wato ɗalibi ya kasance fatansa ya kasance mai zurfi ne, fatansa ya zama mai nisa ne, ya zama ya ɗaukan makansa a zuciyarsa cewa sai ya kai inda yake son ya kai a wannan manufar tasa ta neman ilimi. Sannan kuma ya zama ya haƙuri, ya juriya, ya ɗaukan makansa cewa dukkan wani nauyi da kuma wahalhalun da zai fuskanta a hanya, to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi wajen shanya waɗannan wahalhalu da kuma nau'ukan ƙalubalai da tarnaƙai da zai fuskanta a wannan hanya ta neman ilimi. Muna cin bayani akan wannan sifa mai muhimmanci a matsayin sifa ta uku ko kuma ladabi na uku a wancan shirin namu da ya gabata. Kafin wannan aka nuna mana lokaci yayi, saboda haka muka tsaya. Yau kuma gashi Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu domin mu ɗora a cikin wannan sarƙa ta wannan darasi namu mai albarka. ɗan uwa masu daraja, mun kawo hadisi daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan muhimmancin wannan sifa ko kuma wannan ladabin da ake ce ma'uluwul himma, wato maɗaukakiyar himma. Wannan maɗaukakiyar himma, ‘yan uwa, babu yadda za a yi ɗalibi ya ci nasara ba ɗalibi ba kai kawai. Dukkan wani wanda yake son ya cimma gashi, ya kai ga inda yake son ya kai a harkarsa ta rayuwarsa, to wajibinsa ne ya zama yana da wannan uluwul himma ɗin. Shi yasa tun kafin zuwan musulunci, waɗanda ma ba musulunci suke ba sun san mahimmancin wannan sifa, kuma sun san tasirin da take da shi a wajen cin nasara a rayuwa. Wanda bai da uluwul himman nan ba a masa fata, ba a tsammanin ya zama yana cikin waɗanda za su ci nasara a rayuwarsu. Haka a gefe guda, mutumin da ya zama yana da uluwul himman nan shi ne ake masa fata, ake tunanin ya zama zai ci nasara a rayuwarsa, ya kai ga kuma inda ake son ya ci, ya buɗe ƙofar da take mai wahalar buɗewa. Shi yasa Imul Qais ya nuna mana ɗaya daga cikin mawaƙa da aka yi su gwaraza kafin zuwan musulunci a zamanin da ake ce masa zamanin jahiliya, wanda maganganunsu cike suke da hikimomi da kuma karuwa a abin da ya shafi gogayya ta rayuwa. Ibn Qais yana faɗa yana cewa baka sahibi lamma ra'a dabba dunana wa ayqana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. يجي بكا صاحبي من فتا زامو تفي ياكي ني دا ابوكينا لما را الدرب دوننا لوكاتين دا يغا من كاما هانير دوسي تسكيا دوسي يا سام تسكيا غا دوسي داما غا دوسي غبا وايقنا ان لاهقان بقيصر kuma ya tabbatar da cewa za mu je fa mu haɗu da sarki Kaisar ne kuma mu yaƙi da shi, to baka sai kama kuka. Saboda me? Saboda yana da dunuwul himma, himmatuhu da niyya, wato himmar abocin Ibn Qais himma ce wacce take ta ƙasa, makaskanci ya himma yake da ita. Saboda ka tun akan hanya, tun da bayi da himma madaukakiya sai kama kuka. Sai Ibn Qais sai ya ce masa faqultu lahu, sai na ba wannan abokin nawa amsa na ce masa la tabki aynuka, kakka bai idan kai kuka mana karensi, kakka kuka ya kai abokina. Inna ma nuhawilu mulkan, ai abinda muke kokarin samu shine mu zama sarakuna, mu kwace sarauta daga sarki Kaisar wato sarkin Rum, au namuta ko kuma ya zama mun mutu ko a hanya ko kuma a ce shi ya kashe mu. Fa nu'zara, sai a ba mu uzuri bayan ba mu da rai. Idan mutane sun zo suna magana kan mu, ba za su ce mu raggage bane, ba za su ce mu mata bane, ba za su ce mata mazar zuciya nake da ita ba, ba za su ce mu kasassu bane, za su ce tabbas mun yi kokari, mun yi iyaka abin da za mu iya yi. Wannan baiti cike yake da hikima, cike yake da koya mana yadda ya kamata mu zama muna da himma madaukakiya. Ibn Qais anan ya kanci manufofinsa guda uku ne. A mutum ya kalla sai ga kaman Ibn Qais yana wannan zamanin namu, zamani na tsare-tsare da kuma fitar da al'amurra da dora su akan yadda ya kamata a dora su. Masana tsare-tsare suna cewa mutum ya zama yana da duk abin da zai yi Allah kalli ya kasa shi matakai gida uku. Akwai manufarsa wacce take madaukakiya ta nesa, ya zama yana da ta tsakiya, sannan kuma ya kasance ya zama yana da ta kusa-kusa. To babban manufar Ibn Qais ita ce su samu mulki, su kwace mulki daga sarki Kaisar. Idan ba su samu sun an shi mulki daga sarki Kaisar ba, to alal aqalli dai in sun dawo da rai a san cewa sun yi kokari, ba a gida suka zauna ba, su ba raggage bane. Sai manufa ta uku ita ce su tafi su mutu ko kuma a kashe su, mutane za su ba su uzuri su ce ai sun yi kokarin da za su, sun iyaka iyawansu. To wannan shine, to haka ake son dalibin ilimi ya zama. A lokacin da kai niyya za ka nemi ilimi, to ka ɗauka ka yi irin yadda Bahaushe ke cewa shigar sojan badakkari ne. Badakkari da zai shiga soja kamar yadda ake faɗi a Hausa, ya ce in ba mu daɗe ba shekara dubu, to kaga waye zai shekara dubu a duniya? To shi badakkari ya ce in bai daɗe ba a cikin gidan soja, to shi ne ya shekara dubu ɗaya, ɗari su goma. To wannan shi ne. To haka ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama yana da himma madaukakiya. Yanzu wannan akwai bambanci tsakanin Ibn Qais da kuma abokinsa. Abokinsa himmarsa ƙasƙantacciya ce, a daidai lokacin da shi ko Ibn Qais yake da himma madaukakiya, kuma ya yi ma wannan abokin nasa bayani. Sannan yana faɗa a wasu baitotansa su ma yana cewa falau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤسل وقد يدرك المجد المؤسل أمثالي. يتشي فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، أي دا أتشي وقرن دا نكي شيني إنسا مرا يوا وچي تكا تكسا كسا تو كفاني، أي دا را يو دا نكي تكتا إشين ولم أطلب بما زنجي إني ميتب.
kuma da kafani qalilun min almal to da dukiya ya kadan ta ishe ni walakinnama sai dai as'a ina kokari ne da ajina li majjin mu'assal domin in samu wace daraja wace take madaukakiya wa kad yudrikul majd almu'assala amsali kuma na tabbatar da su tari mutumin da ya zama yana da himma irin tawa shine yake samun madaukakiyar daraja ya samu matsayi wanda yake madaukaci to ku duba yawun kaisu ba musulmi bane lokacin sa ba musulunci amma nan yana ba mu abin da ake ce mishi tajaribul hayati wato gogayyar da ya samu a rayuwa ita ce ta sa shi ya zama yana da wannan alhimmatul aliya din ya zama yana da ulugul himma ya zama yana da madaukakiyar himma to ya za kai a matsayinka na dalibin ilimi ka zama kana da kasasshiyar himma bayan nan wasu daga cikin masu hikima suna cewa ulugul himmati bazrun ni'mati ulugul himmati bazrul himmati ai ulugul himmati bazrun ni'mati idan mutum ya zama kullun yana da himma madaukakiya to kaman yana shuka ni'ima ne ni'imar da Allah subhanahu wata'ala zai ma mutum to ta hanyar himmomi suke zuwa sai ka yi himma sannan sai ka zama kana da himma madaukakiya sai ka ji a ranka cewa babban abu za ka yi da gaske kuma ka dauka a ranka cewa za ka jure za ka yi hakuri za ka daure ko dare ko rana ko zafi ko sanyi domin fuskantar abinda za ka iya fuskanta na tarnaƙai da matsaloli da damuwoyi a bisa hanya da gwadaben da kake bi na neman ilimi dole sai da wannan wani daga cikin masu hikima yana cewa alhimmatu ghayatul jiddi himma madaukakiya ghayatul jiddi ita ce take dauke da ita ce tuta ta kwazo idan ana son a gane mutum ya zama yana da kwazo wanda kwazon nan shine abin da za mu yi magana akan sa a matsayin sifa ta hudu insha Allahu ta'ala daga cikin siffofi da ladabban da ya wajaba dalibi ya siffanci da su a lokacin da zai fara neman ilimi aljiddu kwazo to shine nan yake cewa alhimmatu ghayatul jiddi kullun himma ita ce tuta ta kwazo idan mutum yana da himma to wannan himma ita ce za ta ingiza shi ta tunkuda shi ta masa allura ta masa kaimi domin ya iya zama mai kwazo kuma ya abin da ya cancanta ɗaya daga cikin mawaka na zamanin Banu al-Abbas wato Abu Tayyib al-Mutanabbi yana fada a wasu baitotansa suma da suke nuni zuwa ga ulugul himma wato himma madaukakiya yace idza ghamarta fi sharafin marubi fala taqna' bima duna an-nudumi fa ta'amul maut fi amrin haqiri ka ta'amul maut fi amrin azim yara al-jubana' wa anna al-ajz aql wa tilka khadi'atu at-tab' al-la'im wa kullu shaja'atin fi al-mar'i tughni wa la mithla ash-shaja'ati fi al-hakim yace idza ghamarta fi sharafin marubi idza ghamarta fi sharafin marumi idan kai nutsu domin ka samu daraja wacce kake neman ta to fala taqna bima duna an-nujumi kada ka sake ka wadata da kaiwa inda ba inda tawaru yake ba wato ka zama kana ƙasa a lokacin da kake ƙasa in kai himma to ka ji himma ka so kake ka je ka kai inda tawaru yake tawaran ma wanda yafi nisa فطعم الموت في امر حقيقي kaga dandanan wanda suke dandanan mutuwa a cikin abin da yake walakantacce kamar a ce mutun ya tafi kwadayi kwadayin nan ya jawo masa ya mutu kamar yadda kuda ke mutuwa a cikin kwadayi qatam al-maut fi amr azim inda tashin mutuwan ne to kamar matsayin su dai da mutun ya dandani babban abu na mutuwa wato yana nuna in ana mutuwa saboda abubuwan kaskanci to me yasa mutum ba zai mutu ba saboda babban abu madaukaci ya zama kullun tunanin mutum shine a matsayin sa na dalibin ilimi ya zama tunanin ya zama wani abu yanzu mu ilimi ya tara mai yawa kuma ilimi mai albarka kuma ilimi mai amfani wanda ya amfanar da mai shi kuma ya amfanar da waninsa shine sai ya ce yaghal jubana su raggage suna tsammanin annal ajz aql suna tsammanin wai gazawa wai wayau ne watilka khadi'atu at-tab'i al-la'im yace wannan yaudara ce ta dabi'a wacce take a bar zargi wa kullu shaja'atin dukkan wata jarumta kafin mar'i ga mutum tuhuni tana wadatarwa amma wala misla shaja'ati fil hakimi babu kamar a ce mutum ya zama mai hikima kuma sannan kuma ya zama jari a ce ga shaja'a sannan ga hikimatu sun haɗu su biyu to shikenan a ce kai masani ne sannan kuma ga jarumtaka zuciyarka baka san bata san tsoro ba zuciyarka bata zama tana faduwa ba akan wani abu da ka fuskanta na rayuwa haka ake bukata a matsayinka na dalibin ilimi ka zama da wannan ne ilimin ka zai zama ya yawa kuma ilimin ka ya zama mai albarka mai amfani wanda alkhairi ya gewaye shi kuma alkhairi ne a cikin sa sai ya zama ka amfana kuma ka amfanar da waninka al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi yana fada a cikin yana cewa al'amalu al-ilmu wal'amalu tawaman yace da ilimi al-ilmu wal'amalu tawaman da ilimi da aiki da shi tawaye ne wato MB ne su ummuhuma ulul himmati amma uwar su wacce take haifan su ita ce ulul himma wato madaukakiyar himma ya zama kana da himma madaukakiya da ilimi da aiki da shi to MB ne amma mai haihuwar su ita ce ulul himma wato alhimmatul aliya ya zama mutum yana da himma madaukakiya kenan idan mutum ya kasance ba shi da ulul himma to ko bari ma ba zai yi ba bari wato na ciki nake nufi tunda ya ce mana MBU ilimi da aiki da shi MBU ne wato kamar yadda a kasar Hausa ake cewa Hassan da Husaini MBU ne to idan mutum bai da ulul himma wacce ita ce uwarsu ita take haifuwarsu ko da yaushe to kenan kada ya tsammani ma ko bari za a yi ko batan wata ba za a yi ba zai yi ba ba zai batan wata ba sannan ya sake cewa ta yaya za a gane mutum yana da ulul himma sai ya ce wa bainu fahmi as-sabiyyi bi ikhtibarihi ana gane fahimtar ɗalibi ne ta hanyar a gwada shi yaro a cikin littafinsa tanbihun na'imil gumr shi ne yake bayani akan mataki na farko na rayuwa daga shekara ɗaya kai daga haihuwar yaro har zuwa shekara 15 da ababen da ya kamata a masa na nusantar da shi da sa shi akan hanya da koya masa tarbiyya to shi ne sai yake bayani akan mahimmancin fahimtar da yaro da kuma ilmantar da shi da kuma sa masa ulul himma a cikin zuciyarsa sai ya ce ana gane ɗalibi ko yaro ɗan ƙarami yana da fahimta ne bi ikhtibari ta hanyar a gwada shi ya zama uba yana gwada ɗansa kamar yadda za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa da yawa yakan gwada ‘yan ƙananan yara domin ya gane zurfin fahimtarsu to shi ne sai ya ce fayatabayyana ulul himmatihi wa taqsiruha sin himmarsa madaukakiya in aka gwada shi sai ta bayyana idan dalibi ko yaro kai ya kasance yana da himma madaukakiya to in aka gwada shi ta nan ne za a gane yana da himma madaukakiya wa taqsiruha ko kuma ya kasance a kasashi ya himma yake da ita gajeruwa wacce take makauniya wacce take ba ta da zurfi kuma ba ta da tsawo ba ta da kafafuwa wa kad tajtami usbiyanu lillaibi malam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a dai wannan littafin nasa na tanbihun na'imul gumri sai yake cewa zaka iya samun dali yara kanana sun haɗu domin su wasa fa yaqulu al-alil himmati sai wanda himmarsa madaukakiya ce sai ka ji ya ce man yakunu ma'i waye zai zama tare da ni mai ulul himma zaka ji yana cewa man yakunu ma'i wannan ka'ida ce ta tarbiyya ‘yan uwa yana da kyau ‘ya’yanmu mu dora su akan wannan su zama suna da ulul himma kar su zama imma'a annabi sun yace la takuni imma'atan kakka zama kai bi ta zaizai kidan ki na jiyo in mutane sun ce sun shiryu kai ma sai ka ce ka shiryu in ko mutane sun lalace kai ma sai ka ce ka lalace a'a ka zama mai ra'ayinka qum duna ra'ika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihad ka zama ka tsaye akan ra'ayinka ka zama kana da ra'ayi naka ba wani kawai kake bi ba yi daidai ko bai yi daidai ba akan gaskiya yake ko ba akan gaskiya yake ba wannan yana daga cikin dunuwul himma wato kaskanci a cikin himma baya nuna uluwul himma wato daukakarta to yaro tun yana dan karami idan Allah ta'ala ya azurta shi da uluwul himma sai ka ga an tare za a yi wasa sai ka ji yana cewa waye zai zama tare da ni wa yaqulu alqasir amma wanda himmarsa makaskanci ya ce ga jeguwar himma yake da ita sai ka ji yana cewa ma man akunu ni da wa zan kasance shi mai uluwul himma yana cewa wa zai kasance da ni wato yaji shi shine a gaba sai dai wani ya bi shi amma shi ko qasirul himmati daliyul himmati shi wanda himmarsa makaskanci ya ce sai ka ji yana cewa wa zan kasance tare da shi shi yana in ma'ani shi ko wancan huwa ummatun fi wahdihi wancan in ma'a wannan kuma ummatun ummatun wato shi akan kansa mutum ne shi kanshi shi akan kansa gayya ne shi ko wancan a yana neman gayyasuwa zai shiga shi ko wannan akan kansa ya ji akan sa shi gayya ne nema yake a bi shi wannan ko a'a shi saboda kaskancewar himmarsa da kuma zuciyarsa mata maza ce sai yana cewa shi wa da wa zai kasance bai samu aboki ba wa mata alat himmatuhu athar al-imma al-imam al-jawzi yace duk lokacin da dalibi himmarsa ta zama madaukakiya to athar al-ilma zaka ga ilimi ya zaba ba zai zabu wani abu da ya wuce wannan ilimin ba ilimi shine zai zama masa a gaba wato daga cin alamat alamomin da ake gane mutum na da uluwul himma tun yana matashi tun yana dan karamin yaho to ya zama ya zabi ilimi ya zama ya zabi ilimi ilimi shine abin da ya zaba sai wannan magana ta Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi tana da matukar muhimmanci musamman irin wannan lokacin da nake ciki akwai buƙatar iyaye su zama suna tarbiyyantar da ƴaƴansu akan wannan nukta wato wannan duga na ulubul himma tun yaro yana dan mutsiri ya zama iyaye sun dora shi akan wannan wanda in mun zo insha Allahu ta'ala a dai wannan bagiran zamu ji wasu misalai na wasu iyaye yadda suka dora ƴaƴansu akan ulubul himma al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya sake ce mana dai yake cewa min alamati kamalil aqli uluwul himmati daga cikin alama ta cika hankalin mutum to akwai uluwul himma in kana so ka gane cewa mutum hankalin shi cikakke ne ba tawayayyen hankali yake da shi ba to zaka same shi mutum ne wanda himmarsa kullun aka zo ana hira ko yana zai faɗi manufarsa to zaka ga yakan dauko manyan lamurra ne baya dauko kasa-kasa yace su shi anan zai tsaya والراضي بدون دني ابن الجوزي yace duk mutumin da yake yadda da kaskanci to shi makaskanci ne makaskanci shike yadda da rayuwa ta kaskanci amma wanda ya kasance mai uluwul himmati wanda ya zama madaukaki kuma hankalinsa cike yake to ko da yaushe zaka ganshi yana zaben ma'aliyar umuri ne yana zaben al'amuran da suka fi daukaka Al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi da ya sake cewa yana da maganganu masu tsada wanda sun fi gwal tsada idan musamman a wannan babi na ulul himma kuma yayi su da yawa a cikin littafin Sayyid al-Khatib da kuma littafin Salaftatu al-Kabid fi nasihati al-walad da ya rubuta ma ɗansa Al-Qashim yace kanat himamul qudama'i min al-ulama'i 'aliyatan yace wallahi himmar magabatan mu a cikin malaman magabata aliyatan wallahi himmumun su madaukaka ne tadullu alaiha tasanifuhum allati hiya zubdatu amarihim daga cikin abin da ke nuna tabbas himmomin magabata madaukaka ne magabatanmu littafin su da suka rubuta wanda hiya zubdatu amarihim wani yanki ne daga cikin teku wato kumfan tekun rayuwarsu wani yanki ne kaga malami dai ya rubuta yanzu misali ka dauke al-imamu ibn asakir cikin malaman mu na karni na biyar zuwa shida ka duba littafin sa mutum ya dauki littafin sa irin tarihu dimashq mutum ya ga yadda ya rubuta wannan littafai akwai tayar da hankali a ciki in mutum ya kalli yadda mu muke a yau Allah ya gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah kai mana gamdakatar ka dauki waɗanda suke kafin sa irin su ibn abd al-barri ji rubuce rubucen sa irin su al-khatib al-baghdadi ka kalli rubuce rubucen su al-imam al-bayhaqi da sauran makamantan su ka kalli irin su al-imam abu al-walid al-baji irin su al-imam ibn hazm al-zahiri da makamantan waɗannan malaman da aka yi su wasu su kafin shi ibn al-jawzi din wasu kuma sa'o'in sa ne a matakin rayuwa da kuma ilimi wasu kuma a bayan sa suka zo to amma tun a zamanin sa fa yake kuka cewa shi yama yace magabata magabatan shi to naga ibn al-jawzi zai zo zamanin mu yau ya gani me zai ce in ya fada a zamanin sa haka shi yace illa anna aktsara tafanifihim dasarat shi dai mafi yawancin rubuce-rubucen su da suka yi duk gabaki daya an kulle su kawai ba a ganin su li'anna himmat tullabi da'ufat domin himmat dalibai tayi karanci tayi rauni fasaru yatlubuna almukhtasarati wa la yanshatuna lilmutawwalati sai suka kasance dalibai kullun abin da suke nema shine ina za su samu yan takaitattun littafai su karanta a'a ba manyan littafai ba abinda da malaman mu suke ce mishi jardul mutawwalat mutum ya dau manyan littafai ya saba kansa kaida sai ya karance su kuma ya fahimce su amma ka ga ikhtisarin su kamar yadda Imam Az-Zahabi yake ma littafan malaman da suka gabace shi to Imam Al-Jawzi a zamanin sa yake fadin wannan magana ina ga in zai zo yau wannan zamanin namu نسأل الله السلامة والعافية الله كبت الدم الله قال الدم أنا نونا من الوقت شيئي لإذن الله تعالى ذام لغا آية ونن وجه ونن الوقت سيكم الله تعالى نونا منا واتقبا سيما دورا دقا ونن قبا دمكي بياني أكنتا إن شاء الله تعالى من مكفاتا الخير الله مدوكك سركية مكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته